A ranar Litinin ne babbar kotun tarayya da ke Abuja ta daye ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu kan zargin aikata laifin ta'addanci da cin amanar kasa har illa ma sha Allah. Mai shari'a Binta Nyako ce ta dagatar da shari'ar a bisa buƙatar Kanu don har zuwa lokacin da za a yi shari'a akan hukuncin kotun ɗaukar ƙara na ranar 13 ga watan Oktoba da ta wanke shi Nnamdi Kanu daga tuhumar ta'addanci da ake masa. Ko menene ake nufi da dakatar da shari'ar Nnamdi Kanu? Takin sanadiye masanin shari'a Barisu Haruna Magashi ya ce
a wannan abin da ya faru a ita babban kotun tarayya ta ƙasa dama abu ne wanda yake sananne a doka. Akwai yanayin da zai sa kotu ta daga case har illa ma sha Allah sanada kenan, wato ma'ana ba a sa ranar da za a dawo shari'a ba har sai waɗansu abubuwa sun faru sannan a duba yiwuwar dawowa din. Tunda abin da ya faru a kotun shi Nnamdi Kanu lauyan gwamnati ya ce a kawo shi ba saboda ya ce ba zai zo ba, to sai shi lauyan Nnamdi Kanu din ai shi ne ya nemi a daga shari'ar har illa ma sha Allah din, saboda ita gwamnati da farko ai ta kawo caji da warafa-kurafa akan shi Nnamdi Kanu akan abin da ya shafi ta'addanci. To abin da lauyan Nnamdi Kanu ya nuna shine irin wannan cajin da aka yi yanzu akan irin sa ne kotu ta yi watsi da wancan na farko kuma har aka tafi Supreme Court, to zai zama babu fa'ida kuma a ci gaba da wuraren irin wannan case din. Ita babbar kotu ta tarayya ya dace ne a bari har sai ita Supreme Court ta yi hukunci akan shi. Wannan hukunci da aka ce na a saki Nnamdi Kanu a maida shi kasar Kenya ya yi daidai ko bai daidai ba, kafin kuma a ce za a zo a sake dora masa wasu caji.
Al'amarin na shari'ar Nnamdi Kanu dai ya kawo tsaiko ga wasu kararraki guda biyu da aka gabatar da su a gaban babbar kotun tarayyar kasar, inda aka dakatar da su har illa ma sha Allah saboda wannan dalili na shari'ar da ake yi wa Kanu. A wani bangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya ce
wannan magana ta Nnamdi Kanu abinda kotu ta yi shine abinda ya kamata dama a yi, domin bayan da aka samu wancan hukunci na kotu wanda yake ta soke dalilai da aka bada wanda yake yasa aka kamo shi daga kasar Kenya, to ita kuma gwamnatin tarayya sai ta ɗaukaka ƙara akan wannan. To tunda magana ta kai a matakin kotun ɗaukaka ƙara, to bai kamata kotu ta ƙasa kuma ta zo ta ci gaba da saurare ba, domin magana da ake yi shine su lauyoyin Nnamdi Kanu sun ce ai an wanke shi saboda bai da laifi, su kuma gwamnatin tarayya sun ce a wancan hukunci bai kunshi wanke shi duka ba, ya kunshi kawai magana ce ta hanyar da aka bi aka kamo shi daga kasar Kenya, amma waɗannan laifuka guda bakwai suna nan daren dan kuma suna so kotu ta kasa wato Federal High Court kenan ta ci gaba da sauraron wannan magana. To saboda haka kotu ba za ta ci gaba da saurare ba sai idan ita kotun koli wanda take gaba da ita ta ba da hukunci wanda yake yankakke. Wannan daidai ne da sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya, kuma su kansu ina buƙatar kotun ɗaukar ƙara ta la'akari da wannan ta hanzarta yanke nata hukuncin, domin idan aka samu jinkiri to na kasu ne ga sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya, kuma na kasu ne ga doka ta hanzarta shari'o'i da ake da ita a Najeriya, wato Administration of Criminal Justice Act. Saboda haka ina fatan kotun ta kolin ta hanzarta yanke wancan hukunci domin a samu tagomashin ci gaba da wannan shari'a a matakin babbar kotu ta ƙasa wato High Court.
Duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan lamarin ta wayar tarho da sakon tax ya ci tara, a yanzu da ƴan ƙasa da masu bibiyar shari'ar za su zuba ido su ga iya tsawon lokacin da za a iba kafin a dawo kanta. Dima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.